من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta Laraba 4 ga watan Sha'ban hijira shekara 1445 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya domin fara karatu cikin littafi wannan littafi mai suna Kitabu Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid li Shaykh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kuma a yau shine darasi na farko da zamu fara a wannan littafi bayan kammala littafin mu na farko da muka yi mai suna Qus Aqidataka min al-Kitabi was Sunnah wannan shine zai maye gurbin wancan littafi da muka kammala insha Allah wannan littafi ne sananne kuma mawallafin wannan littafi shi ma mashhuri ne baya bukatan wani dogon bayani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman kuma malami ne wanda ya rayu a karni na 10 da wahife shi hijira tana shekara 1115 kuma ya rasu hijira shekara 1206 ma'ana shekarunsa 91 a duniya kuma barinsa duniya a yanzu shekara 239 kaga wannan littafi ya kwabiyo bana tunanin za a samu wanda shekarunsa daya ko ya girma wannan littafi a yanzu kuma wannan shine babban fa'ida na ilimi abinda mutum zai bari ya amfane shi bayan rayuwarsa gashi littafi ne da Allah ya sanya masa albarka ana karantar da shi kuma ana fa'idantuwa da shi a babin da ya shafi aqida ingantacciya ta Ahlus Sunnah wal Jama'a wannan malami mutumin kirki ne bawan Allah ne mai yawan bautar Allah mai yawan alkhairi mai yawan sada zumunci kuma ya yada ilimi da'awarsa ta yi tasiri kwarai da gaske musamman abin da ya shafi tauhidi da hani akan shirka da bautan kaburbura a dalilin haka yayi fama da matsaloli masu yawa na jarrabawa rayuwarsa har ta kai shi ga hijira kuma dama wannan sunnar Allah ne ba wanda zai zo da irin wannan da'awa ba sai sai ya gamu da jarrabawa yayi wallafa masu yawa irin su kashfu shubuhat tafsiru kalimatit tauhid irin su usulus salasa Muktasar Zadul Ma'ad ga sunan dai littafai da yawa wanda wannan malami saboda tasirin da awarsa har ya kasance ma'ana na sabta Ahlus Sunnah da wannan suna nasa a ce Wahabiyawa wanda bai sani ba sai tunanin wata aqida ce gurbatacciya ta daban cewa na ga Wahabi ne to ba komai bane illa jingina su zuwa ga fahimta ko aqidar wannan bawan Allah ita ne tauhidi da hani a kayan shirka da bautan kaburbura to fatanmu shine Allah ya sa mu rai akan wannan aqida har mu mutu a kayi kuma Allah ya tada mu a kayin da Allah ya datar da mu malai shi kitabu tauhid qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a al-ayat. Qala ibn Mas'ud radiyallahu an man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati 'alayha khatamahu falyaqra qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Wa an Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin fa qala li ya Mu'ad atadri ma haqqu llahi 'ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi 'ala llah fa qultu allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqu llahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqu al-ibadi 'ala llahi an la yu'adziba man la yushrik bihi shay'a. Qultu ya rasulallah afala ubashshiru an-nasa? Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihayn. To kaji tsarin littafin fa, kowane babu yakan bude da ayoyin Qur'ani da kuma hadisai, karshe sai kawo masail. Babu wani magana na ra'ayi ko san zuciya a wannan littafi, tsantsar Qur'ani ne da sunna. Shi yasa littafin ya gamu da adawa kwarai da gaske. An yi kiyayya da wannan littafi, musamman wanda basu zanna sun fahimci me littafin ya kunsa ba, ko ku an hana su ma su karanta. Wanda Tijo yana gaya mana akwai shekarun da aka hana ma shigo da littafin Najeriya kwata-kwata ba, sai a boye ake kawo su. To kaga wannan duka rashin adalci ne na ilimi, mutum ya jahilci abin da bai sani ba ko bai damu da ya san shi ba. To gashi dai ya bude da ayoyin Qur'ani. Shi yasa ma malama suka ce shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya saba matsarin mawallafa. Galibi marubuta littafi suka yi muqaddima, sai bayanin me littafin ya kunsa, wani tsari suka bi wajen rubuta littafi, shi duk bai bi wannan tsarin ba. Dalilin da ya sa kuwa bai yi haka ba, saboda littafinsa littafin tauhidi ne. Shi kuwa tauhidi haƙƙin Allah ne na bauta shi kaɗai. Shi kuwa haƙƙin Allah, Allah ne bayanin haƙƙinsa. Shi ya sa sai ya bar Qur'ani ya maka bayani. In ka shiga littafin za ka fahimci me ya kunsa, a kan me yake magana. Shi ya sa bai wata muqaddima ba. Kai tsaye kawai ce kitabu tauhidi, littafin tauhidi. Sai ya ce wa ƙaulillahi ta'ala, da ƙala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa, aya ce ta 59 a suratul Zariyat. Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li'abudun. Ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ni. Aljanna su ne aljanu. Malama suka ce an kira su da aljanna ne saboda ba a ganinsu. Shi aljani ba a ganinsa. Li'annahu yatajannan, ba a ganinsa. Shi yasa aka kira su da suna aljin. Kamar yadda Allah ta'ala ce falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban, ma'ana lokacin da dare ya duhu. To shi aljani ba a ganinsa, amma su suna kallon mu. Allah ta'ala sai boye mana su saboda munin halittarsu. Inda mutum zai ga aljani a yanayinsa, to ranan babu zaman lafiya. Su kuma al-ins, an kira mutane da al-ins ne saboda mantuwa da nisyan, saboda yawan mantuwa. To Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ni. Wannan ayacin ta akwai takaitawa, saboda abu ne sananne ma annafiya tare da illa tufidul hasr wal qasr. Ka samu ma annafiya da kuma illa, tana fa'idantar da takaita abu. Ta haka ma'anan wannan aya shine Allah ta'ala bai halicci aljanu da mutane ba sai saboda wata manufa guda ɗaya, ita ce bauta, ba wata manufar ba. Ba wani manufa da yasa Allah halicce mu, mu da aljanu, sai manufa guda ɗaya, ita ne bauta masa. Kaga wani akwai takatta illar halitta ga bautar Allah shi ɗaya. Shi yasa ya ce illa li abudun. Kaga wannan istisna'i ne, illa li abudun, sai kawai su bauta min. Da haka wannan li abudun suka ce wannan lamun, hadhihi lam tusamma lamu ta'lil, lamun ne ta dalili, ma'ana dalilin bautan aljanu da mutane shine bauta. Kaga shi wajibi ne a kai mutum musulmi ya maida hankali ya bada muhimmanci akayin dalilin da yasa Allah ya halicce shi ba ya zo duniya kuma ya tashirme yana bada muhimmanci ga abin da ba shine dalilin halittarsa ba to da haka wannan aya tana tabbatar mana manufar bauta shine kadaita Allah saboda akwai malaman tafsiri suka fassara wannan aya illa liyabudun suka ce mana illa liwahidu sai dan su kadaita Allah da bauta wa qauli da farin Allah ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية سورة النحل دفدي الله تعالى يسي حقيقة ما أيكا مقوة الأمة جكادا شيني منزو أن يعبدوا الله دنك بوتا ما الله واجتنبوا الطاغوت سنة سنجي بوتا داغوت وانا آية تنافسر آية تدو كافينتا ayin da ta zo kafin ta tayi bayanin ibada ma'anar ibada wannan kuma tayi bayanin manufar halitta an halicci mutane ne da aljanu domin bauta kuma ita wannan ibadan ita ne dalilin ta aka turo manzanni kaga wannan aya tana bayanin waccan ayar ne Allah ya aiko manzanni ne a kowace al'umma saboda manufar bauta bautar Allah da kuma nesantan bauta mawanin Allah shine dagut da aka ce at-taghut suka ce mushtaqun min at-tughyan malama sun fassara taghut cewa kullu man ubida min dunillahi wa huwa radin duk wanda aka bauta ba Allah ba kuma ya dade bautar duk abin da dan adam ya ketare haddinsa a dalilin sa na daga abin bauta ne ko wanda ake masa biyayya ko wanda ake masa da'a shine taghut to kowace al'umma Allah ya turo manzo ne saboda a bauta mu Allah shi daya kuma ne san ci dakut kaga wannan aya ita ma akwai bayanin tauhidi wa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah kaga tauhidi domin abota ma Allah wa istanibu tagut an san ci bautar dagutu shine duk abin da ba Allah ba dagutan suna da yawa amma manya daga cikin su akwai iblis alaihi la'natullah shine babba daga cikin dagut wanda ake bauta ba Allah ba shine jagoran su dan koda duk abinda aka bauta ma Allah ba karshe ibadan tana komawa ne zuwa ga shedan shi yasa Allah ta'ala yake kashedi ga bani adam cewa la ta'budu shaytan kada mu bauta wa shedan duk wata bauta da ba ta Allah ba tana komawa ne zuwa ga shedan sannan kuma akwai irin su wanda aka bauta yan kira mutane zuwa ga abauta masa duk wanda ya kira mutane zuwa ga abauta mar shi ma dagutu ne koda kuwa ba abauta masan ba sai bayan mutuwarsa inda shi ya dora mutane akai to shi ma ana kiransa ya shiga cikin ma'anar dagutu to amma wanda aka yi bauta ba su ne suka ce a musu bauta ba wannan ba sa shiga ciki haka nan kuma masu da'awan sanin gaibu wanda zai da'awar ya san abin da zai faru gobe ko jimawa ko jibi wannan ma dagutu ne to duka dai ga sunan Allah yace babbar manufan turo manzanni shine su ja hankalin al'umma su bauta ma Allah shi daya su ne sanci bautar duk abin da ba Allah ba wa qauli da fadin Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka yayi umarni wa qada ay amara wa wassa ubangiji yayi umarni kuma yayi wasiya kar a bauta wa kowa sai shi kadai kaga wannan ma tana dauke da ma'anar tauhidi ko la ilaha illallah annabi wal isbat ubangiji yayi umarni kar a bauta ma kowa sai shi kadai wa bil walidayni ihsana kuma yayi wasiya iyaye a kyautata musu kyautatawa kaga wannan aya tana tabbatar da haƙƙin Allah shi kadai na bauta kuma tana tabbatar da girman haƙƙi iyaye wanda ke bin bayan haƙƙin ubangiji a wajen kyautatawa cewa iyaye a kyautata musu wa qauli da fadin Allah ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kuma kar ku hada shi da komai a wajen bauta al-aya suratul nisa wannan aya ita ce ayar da malama suke kiranta da suna ayatu huququ ashra aya mai haƙoƙi guda goma sai aka bude da haƙƙi mafi girma shine bautar Allah kuma ta kunshi umarni da kuma hali umarni shine wa abudullah ku bauta ma Allah ma'ana ku kadaita shi da bauta. Hanin kuma shine wala tushriku bihi shay'a, kuma kar ku hada shi da komai a wajen bauta. Wannan ya game kowace irin shirka, da shirka karama da shirka babba, kar ku hada Allah da kowa da komai a wajen bauta. Ku tsarkake bauta ga Allah shi kadai. Wa qauli da fadin Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a. Qul ka fada musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ku taho, atlu ma harrama rabbukum alaykum, in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kayanku. Alla tushriku bihi shay'a, kar ku hada shi da komai a wajen bauta. Kaga ita ma dai tsarin waccar aya da ta gabata, haƙi mafi girma shine haƙin Allah na abota masa shi kadai. Al-ayat, karanta waɗannan ayoyi, ma'ana ayoyi ne masu yawa. Aka fara da mai hani a kayan shirka. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Nan ma sai aka zo na maganan haƙin iyaye, shike bin haƙin Allah ta'ala. Bayan haƙin Allah na bauta a wajen mu'amala ko kyautatawa, ba wanda ya kai iyaye girma haƙi. Shi yasa Allah yake gwa mu haƙin bautansa da kuma haƙin iyaye na a kyautata musu. Su iyaye ba bautansu ake ba, biyayya ne, ba wai bauta. Ba a bautawa kowa sai Allah. Yau ana dino ne girma haƙin nasu ne, banda haƙin Allah na bauta, to ba wanda ya kai haƙin iyaye kuma a wajen biyayya. To ayi ita ma suna nan da yawa ko a suratul an'am, wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum, ko Allah yace sa'an nan karu kashe ya'yanku min imlaqin saboda talauci, faqar kenan. Ana yanayi na rayuwa, na matsar rayuwa, ku ce za ku kashe ya'yanku ko za ku hana aihuwa gaba daya, Allah yace kar ku yi haka. A wani guri Allah yace khashyata imlaq, kar ku kashe ya'yanku don tsoron talauci mai zuwa nan gaba. Kace kai ba za ka haifu ba, za ka tare saboda tunanin me zai zo nan gaba. Allah ya ce kar ku yi haka. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu ne masu azurta su ƴaƴan idan sun zo. Haka nan kuma da kuke yanzu Allah ne yake kula da ku. Sai Allah ta'ala ya ce me, wala taqtulu awladakum min imlaq wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, kuma kar ku kusanci alfasha, abin da ya bayyana daga gare ta da abin da ya buya. Duk abin da yake aikin asha ne ku kiyaye. Dukkan wani aiki na alfasha, zinace zinace, ayyuka na kazaman ayyuka ku kiyaye. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, Allah ya ce wannan shine ake muku wasiya da shi tsammanin za ku wasu. La'allakum ta'qilun ne tsammanin za ku hankalta, za ku zama masu lura, masu hankali. Sai Allah ya ce mi, wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq, kuma kar ku kashe rai wanda Allah haramta sai dai da haki. Kaga wannan aya cikin wasiya da Allah ya, akwai hani game da kisan kai. Musulunci ya ba ma rayukan mutane muhimmanci kwarai da gaske. Kar ku kashe rai face sai da haki. Sai Allah ya ce mi, zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, wannan Allah ke muku wasiya da shi tsammanin za ku wasu. Sai ce kuma, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsanu hatta yabluga ashudda, kada ku kusanci dukiyar maraya face sai kusaci wanda yake mafi kyau domin kyautata dukiya har sai ya kai karfinsa. Kaga wannan ma wasiya ce mai muhimmanci kwarai da gaske. Can gaba Allah sai ya ce, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kuma wannan ita ce hanya ta mai kakkiya, ku bi ta dodar zuwa aljanna. Hadisi ya zo daga Abdullahi dan Mas'udin, Allah kara masa yarda, yace manzo Allah sallama da ya karanta wannan aya sai ya zana wani layi. Khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan, manzo Allah sai ya shata wani layi saboda ya practical fassara ayan da sai ya ta aikace. Sai ya zana wasu kananan hanyoyi layuka haka, sai ya ce to wannan ita ce hanyar Allah mai kakkiya, waɗannan su ne asubul, kananan hanyoyi da Allah ya ce, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kar ku bi kananan hanyoyi sai su raba ku daga hanya ta yace to wannan sure as-subul da Allah ya ce karabi sune bidoi da soyayyen zukata kuma yace a kowace hanya sai ka samu wani shaydan da yake kiran mutane akai annabi yayi gaskiya da zaran ka bar qur'ani da sunna ka bo su hanyoyi to zaka samu kowace da nata jagoran wanda yake kira a bar hanyar Allah a zo a buta sa to Allah ya ce karbi haka to muhallin shahidi a wannan aya shine Allah tushriku bihi shay'a kar ku hada Allah da kowa a wajen bauta kaga tsantsan tauhidi kenan Allah shi kadai yake da haƙin bauta masa ba wani sa ba qala ibn mas'ud radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya masa rahama Allah ya kara masa yarda daya daga cikin as-sabiquna al-awwalun wanda sun shiga musulunci tun a karan farko kuma daya daga cikin makaranta al-Qur'ani mai girma wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake son ya ji Qur'ani kamar yanda Allah ya saukar to ya shaurari karatu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya bashi Qur'ani manzo Allah da kansa ya buga marhatibi cewa ya iya karatun Qur'ani ai kaga magana ta kare ko shi yasa shi da kansa manzo Allah yakan ce ya karanta mai Qur'ani sai ya zauna ya ce karanta mun Qur'ani wata rana ya bude karatu yana tattakara yana tattalawa kai a cikin suratul nisa manzo Allah ya shiru yana shauraro saboda dadi da iya karatun sa da yazo wata aya manzo Allah sai ya fashe ya kuka wace aya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhi yawaddu alladhina kafaru wa asawu rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah hadisa da yazo wannan aya manzo Allah sai ya fashe ya kuka ce hasbuka hasbuka ya ishe ka saboda abun da zai faru ran kiyama abu ne mai tada hankali Allah ce yayi lamarin zai kasance idan muka zo mu kowace al'umma da mai sheda da mai bada sheda akan ta muka zo da kai kana mai sheda ga wannan al'umma taka ya lamarin zai kasance wanda Allah ya san akwai waɗanda ba za su kai labari ba sai fashe da kuka akwai wanda sun canza addinin bayan da ya bar su akai ba shi kuma manzo Allah ba zai bada sheda akan addinin da ba shi ya karantar ba duk wani abin da ba nasa bane ba zai sheda ba duk wanda kuma manzo Allah bai sheda akan aikin sa ba to ya halaka to shine abin da ya sa shi kuka Abdullahi dan Mas'ud yace man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya duba ya kalli wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamahu wanda kayan ta cika ya bar duniya falyaqra qawlihi ta'ala bai karanta fadin Allah madaukakin sarki qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum to ya karanta wannan aya ila kauli zuwa fadin Allah da yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ya karanta har zuwa nan zai ga cikakkiyar wasiyar da manzo Allah akan ta ya bar duniya akan ta ya cika saboda darussan da ta kunsa wanda babba daga shine kar a bauta ma kowa sai Allah wa an mu'ad bin jabal radiyallahu an hadisi na gaba an karwo daga mu'ad dan jabal Allah ya kara musu yarda shi ma sahabi ne mashhuri mutumin madina yana daga cikin makaranta qur'ani kuma shi ne ya fi kowa sanin haram da halal haka manzo Allah ya ce cikin take da yawa sahabbai ya ce a'lamu ummati bil halal wal haram mu'ad bin jabal kiyal ummata wanda yafi kowa sanin shari'a haram da halal shine Mu'adh dan Jabal gashi makarancin Qur'ani kuma matashi domin ya rasu dududu shekarun su ba su 38 ba ya rasu ne a ta'unu Amwas wata annoba da aka yi a shekara ta 37 ne ko da 8 bayan hijira wanda a kwana uku kowace rana sai mutane 70,000 sun rasu sai da aka kwana uku ga wannan annoban shi ma ya shahada Allah ji kansa yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance wata rana ina goye a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki mana manzo Allah ya hau jaki sai ya goye Mu'adh a baya fa qala li sai yace mi ya Mu'adh ya kai Mu'adh atadri ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah? Alamatu su'al, ma'ana tambaya manzo Allah mai ilimi za a bashi ta salo na tambaya. Fa qultu, sai nace Allahu wa rasulu a'lam, Allah da manzansa ne suka sani. Kaga ladabi na mai koyo ko da amma tambaya baka sani ba, sai ka ce Allah da manzansa ne suka sani lokacin manzo yana raye. Yanzu ka sai ka ce Allahu a'lam, Allah ne masani. Qala, sai yace haqqul lahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa shi kadai, kar su hada shi da kowa a wajen bauta. Wa haqqul ibadi 'alallah, kuma haƙƙin bayi akan Allah idan sun cika haƙoƙinsa, Allah yu'adziba man la yushrika bihi shay'a, ba zai azabtar da duk wanda ya mutu bai hada shi da komai a wajen bauta ba. Allah ya sa mu a cikin su. Wannan haƙƙi ne da Allah ya dorawa kansa saboda falalarsa. Duk wanda ya mutu baya shirka da Allah, to Allah ba zai masa azaba ba. Kaga wannan akwai abun farin ciki ko? Wannan na cikin falalan tauhidi. Duk irin laifin da mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka bane, to akwai fatan Allah ya yafe masa in ya gada ba. Qultu, sai nace ya rasulullahi, ya manzon Allah, afala ubashirun nasa, shin bana wa mutane bushara ba? Na gaya musu wannan labari mai faranta rai. Kala, sai yace la tubashiruhum fayatakilu, kar ka musu bushara za su ragwance, su dakushe, su kasa yin aiki, su dogara da wannan kawai. Wannan shine illan da yasa yace kar a gaya mutane a wancan lokacin. Amma daga ba Mu'adh bin Jabalin kafin rasuwa sai yayi bayani, saboda amanar ilimi, kar ya mutu da wani ilimi da bai sanar ba, sai bayani. Amma a lokacin manzo Allah ya ce kar a gaya wa mutane dan kar haka ya sa su dakushe, su zama ragwaye. Ka san mutane da son sauki ko? Har yanzu akwai masu son falala, da an ji wani abu mai falala sai ya rike gam-gam, wanda hakan sai ya sa kai sakaci ka bar wani wajibin da zai zama maka matsala kuma. Shi yasa dan Adam yana da buri, musamman wanda bai damu da ibada ba zai ka samu, suna da tsananin kwaɗayi kuma, shine watamanna 'alallahi al-amali, sai tabura cibocar gurin Allah. To shi yasa yace kar a gaya musu za su ragwance. Akhrajahu fi sahihayn, Bukhari da Muslim suka fidda wannan hadisi a cikin sahihayn. To bayan ayoyi da hadisai, malam sai yake kawo masail, waɗansu mas'aloli da aka ciro daga wannan nassoshi da ya kawo. Fi masail, a cikin wannan babu akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, al-hikmatu fi khalqil jinn wal ins, mun fahimci hikima da ke cikin halittar aljanu da mutane ita ce mai bauta ma Allah shi daya. Asaniya ta biyu, annal ibadata hiya tauhid da annal khusumata fihi, mun fahimta daga wannan babi cewa ibada ko kuma bauta da ake magana shine kadai ta Allah, ma'ana tauhidi, a bauta masa shi daya. Da annal khusumata fihi, domin husuma da ta faru tsakanin annabawa da mabiyansu, kuma take ci gaba da faruwa tsakanin masu kira zuwa ga tauhidi, masu kira zuwa ga addinin Allah a cikin mas'alan tauhidi. Duk wata husuma da kaji rigima ta kaure tsakanin annaba da mabiyansu, babban dalilin shine mai abauta ma Allah shi daya. Kuma har yanzu haka abin yake, duk wanda zai zo da wannan da'awa to zai sha fama, zai sha gwagwarmaya da maƙiya gaskiya. Duk wata husuma akan tauhidi. Shi yasa malamu suke cewa aja alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja, yanzu a sanya abin bauta ya zama guda daya, duk kuma kannan namu abin su sace wani abin mamaki ne. Da haka duk wata jayayya a duniyar nan akan tauhidi. Asalisa ta uku, an anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha, cewa duk wanda bai zo da tauhidi ba bai bauta Allah. Da mutum zai shekara 100 a duniya, shekara 1000 a duniya, amma ya mutu ba tauhidi, to bai bauta ba, kwata-kwata akan ɗinsa ba komai, ba abinda zai je ya samu a gaban Allah ran kiyama. Wannan na nuna mana girman lamarin tauhidi ba. Wallahi mutum ya kare duk wani aiki na alheri a duniyar nan in dai bai je ma Allah da tauhidi ba, to sunansa bai bauta ma Allah ba. Allah tsare mu. Fa fihi ma'ana qawlihi, cinta akwai ma'anan faɗin Allah ta'ala da yace wala antum abiduna ma a'budu, kuma ku ba ku bauta abinda nake bautawa. Ta da cewa su kafirai fa a lokacin akwai masu sadaka, masu kyauta, masu zumunci, ba abinda ba sa yin alheri, ana samu amma Allah yace ba su bauta ma Allah ba. Ai an san wani attajiri ma a lokacin jahiliyya, Abdullah bin Jid'an, wanda ya ciyar da dukiya, ya yanta bayi, ya yi ɗawainiya iri-iri ayyuka na alheri. Shi aka ce ɗan tsuntuwa ma karɓa yake, ko masu al'adan binne yaran nan in ba ka so sai ya karɓa ya raya, ya yi ta ciyarwa yana yanka raƙuma yana ta alheri tsawon rayuwarsa. Shi ne na sha tambayi manzo Allah, ya matsayin wannan bawan Allah a ranar kiyama? Da ɗumbin alheri dai a rayuwarsa, ya shahara a Hijaz, ko'ina an san labarinsa. Manzo sallama ya ce ɗan wuta ne, huwa finnar, wuta zai shiga. Ya ce la'annahu lam yaqul qattun fil yawmi min ad-dahri rabbika ighfir li khati'ati yawm al-din, don bai taɓa buɗan baki ya nemi gafarar Allah ba, bai wuta ma Allah ba, bai taɓa buɗan baki ya ce ya Ubangiji ka gafarta min zunubaina ranar sakamako. Ma'ana babu tauhidi. Shi yasa duk abin da kafiri zai a duniya Allah ba zai ba shi lada a kiyama ba, saboda ya rasa sharaɗin karɓa yake, shi ne mai tauhidi. Ta haka duk wanda bai je da tauhidi ba bai bauta ma Allah ba. Arabiya ta hudu, al-hikmatu fi irsali rusul, mun fahimta daga wannan babu hikimar da ke cin aiko da manzanni. Me hikimar? Shi ne bauta ma Allah shi kaɗai. Walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, wannan ita ce hikima din. Al-khamisa ta biyar, anna risalata ammat kulla ummatin, cewa manzanci ya game kowace al'umma. Walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kaga ba al'umman da aka batta ba tare da an tura mata manzo ba, saboda ka'ida ne ta Allah barkin sarki, baya azaba sai ya turo manzo. Wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula. As-sadisa, mas'ala ta shida, anna dinal anbiya'i wahidun, mun fahimta cewa addinin annabawa guda ɗaya ne, shine tauhidi. Ka da cewa shari'ar su tana bambanta daga wannan annabi zuwa wani, amma addinin dai guda ɗaya ne. Kowane annabi yazo zaka ji kalaminsa maimaituwa yake. Kala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, wannan lafazi ya ta maimaituwa cikin kissoshin annabawa. Ya ku mutane na, ku bauta ma Allah shi daya, ba ku da wani abun bauta kuma bayansa. Asabi'a ta bakwai, almas'alatul kabira, babbar mas'ala, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghuti, babbar mas'ala ita ce bautar Allah ba ta yiwuwa, ba ta samuwa face sai an kafircewa taghut. Fa fihi ma'ana qawlihi, a cikin ta akwai ma'anan fadin sa, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Allah ta'ala ce duk wanda ya kafircewa taghutu kuma ya imani da Allah, kaga ibadan ba ta yiwuwa sai an kafircewa bautar duk wanda ba Allah ba, shine ma'anar la ilaha. Kaga annabi ne anan ko? Sannan kuma wai umin billahi, imani da Allah, illallahu, to ibada ba ta yiwuwa sai kayi baran-baran da dukkan wani abin bauta ba Allah ba, sannan ka bauta ma Allah shi daya. To wanda ya haka, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, hakika ya riko da wata igiya amintacciya, lan fisama laha, wanda ba ta katsewa za ta kai mutum zuwa ga aljanna. As-samina, mas'ala ta takwas, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah, cewa taghutu ya game duk abinda aka bauta ma kuma bayan Allah, kamar yadda muka yi bayani a baya. Matukar ya yadda da bautar da aka yi masa ya zama taghutu. Amma wanda ake wa bauta ba tare da su suka dora mutane a kai ba, ba su yadda da wannan bauta ba, su Allah ya ware su. Ko su ne innal ladhina sabaqan lahum minnal husna ulaika anha mubadun, to su ba sa cin dago. Kaga annabi salihu salam bai daga cin dago, irin su Uzair ba sa daga shi. Haka dukkanin waliyan Allah da ba su dora mutane akan bautar su ba, Allah ba zai kama su da laifi ba ranar tashin kiyama. As-sabi'a, mas'ala a at-tasi'a, mas'ala ta tara, idham sha'ani salasi ayatil muhkamat fi suratul an'am inda salat, girman sha'anin ayoyin nan guda uku al-muhkamat, waɗanda hukuncin su yake ba a shafe ba. Eh, shine al-ayatul muhkamat, wanda ba a shafe hukuncin su ba, fi suratul an'am, a suratul an'am inda salat, girman sha'anin waɗannan ayoyi a wajen magabata. Wa fiha ashru masail, a cikin su akwai matsaloli guda goma. awwaluha mas'ala ta farko mafi girma annahyu anil shirk hani ga akayin shirka ita ne fara Allah da yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum to wannan ayoyin suna da girma a wajen magabata kuma ayoyi ne mu kamar wanda ba a shafe hukuncin su ba to babbar mas'ala ta farko shine hani akayin shirka al'ashira mas'ala ta goma al'ayatul mukammal fi suratul isra mun fahimci ayoyin nan waɗanda ba a shafe hukuncin su ba na suratul isra wa fiha 18 mas'ala a cikin sa akwai mas'aloli ɗaiɗai har 18 bada'a Allahu bi qauli sai Allah ya fara su da fadin sa la taj'al ma'allahi ilahan akara fatak'uda madhmuman makhzula kar ka sanya wani abun bauta daban ta da Allah sai ka zamo abun zargi abin tabarwa wa khatamaha kuma ya cika ce wannan ayoyin bi qauli fadin sa wala taj'al ma'allahi ilahan akara kuma kar ka sanya wani abun bauta daban tare da Allah fatulqa fi jahannama sai a jefa ka a cikin jahannama maluman kana abin zargi madahura abun tunkudewa abun korewa wa nabahanallahu subhanahu ala idami sha'ani hadhihi almas'ala kuma Allah madaukin sarki ya fadakar da mu a bisa girman sha'anin wadannan mas'aloli bi kauli fadin sa dalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma Allah ce waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya wahayi zuwa gare ka na daga hikima to kaga waɗannan ayoyin su ma suna da girma ayoyi ne a jere har guda 18 dauke da mas'aloli 18 amma mas'ala mafi girma shine hani akayin shirka abota ma Allah shi daya to wannan ayoyi su ma suna da girma kuma hukuncin su yana nan har zuwa tashin kiyama alhadiya 10 mas'ala ta 11 ayata suratul nisa mun fahimci ayan nan dake cikin suratul nisa allati tusamma ayatal huququl ashra wanda ake kiranta da suna ayar haƙoƙi guda 10 ita ma tana dauke da haƙoƙi daban-daban har guda 10 bada Allahu ta'ala bi qauli sai Allah ya fara ta da fadin sa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a kubota ma Allah kar ku hada shi da kowa a wajen bauta al'aya malai ce karanta wannan aya zuwa karshe aya ta 36 a suratul nisa asaniya 10 mas'ala ta 12 at-tanbihu ala wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda mautihi fadakarwa akan wasiyar manzo Allah sallama a lokacin mutuwarsa kamar yadda ibnu mas'udin ya fada duk wanda ke son ya ga wasiyar manzo Allah sallama wanda akayinta ya cika to ya karanta wadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum asalisa 10 mas'ala ta 13 ma'rifatu haqqi Allah ta'ala alaina sanin haƙin Allah barkin sarki a kayinmu hadisin ma'ud dan jabal cewa mu bauta masa kar ma da shi da kowa a wajen bauta arabiya 10 mas'ala ta 14 ma'rifatu haqqul ibadi alaihi idza addau haqqahu sanin haƙin Allah akan bayi idan sun bada haƙin sa shine ba zai azabtar da duk wanda bai hada shi da kowa ba Al-Kamisa 10 mas'ala ta 15 anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharu as-sahaba cewa wannan mas'ala din mafiya yawan sahabbai ba su san ta ba mas'alan da hadisi ya kawo cewa haƙin Allah akan bayi da kuma haƙin bayi akan Allah cewa ba zai azaba ga duk wanda bai hada shi da kowa ba to da yawa mafiya yawan sahabbai ba su sani ba saboda Mu'adh kawai ya gaya wa shi kadai kuma yace kare mutane bishara as-sadisa 10 ta 16 jawazu kitmanil ilm lil maslahati halaccin boye wani ilimi saboda maslaha ba kowane ilimi za a baje shi a kowa da kowa ba sai kawo hayaniya da ta da kuma shi yasa manzo Allah sai ya kebe Mu'adh bin Jabal ya gaya masa wannan ilimi asabiya 10 ta 17 istibabu bisharatul muslimi bima yasruhu ana son yi wa musulmi albushir bushara da abin da zai faranta masa dukkan wani labari mai dadi da kaji to kai wa ƴan uwa musulmai albushir wannan abun so ne ba shi yasa Bahaushe yake cewa goro ba albushir sai a ce goro fari ko jafari bari ko guda guda kai abu ne mai kyau ko kuma duk wanda ya ga ma labari mai dadi duk san da ka ganshi zaka tuna ka ji dadi to ana son bishara kar kullai zama labari mummuna zaka na kawowa in kai haka da an ganka ma sai ya tsorata ya tsammanin wani abu ne ya faru a kiyaye faɗin munanan labarai da zai tada hankalin jama'a asamina 10 da 18 alkauhu min ittikali ala si'ati rahmatillah, tsoratarwa game da dogaro a bisa yalwar rahmar Allah. Mutum ya zama rago kawai shi Allah mai rahama ne, sai ya miƙe kafa bai damu da bautar Allah ba. Akwai abin tsoro a wannan. Atasi ashara ta 19 qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allah wa rasulu alam. Mun fahimta shi wannan babi fadar wanda aka masa tambaya game da abin da bai sani ba, sai ya ce Allah da manzonsa ne suka sani. A lokacin manzo Allah yana raye kenan, in yanzu ne sai ka ce Allahu alam. Al-20 mas'ala ta 20 jawazu taksisi ba'dhi an-nasi bil ilmi duna ba'dhi. Halaccin kebewa wani daga cikin mutane da ilimi kuma bayan sauran mutane, a ware wani a gaya mai wani ilimi na musamman, kamar da mu'a masallama ya ware Mu'adh dan Jabal ya gaya masa wannan ilimi. Al-hadiyata wal 20 mas'ala ta 21 tawadduhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari ma da irdashi alai. Mun fahimta shi wannan babi kankan da kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hawan jaki da yayi har ma da yin goyo. Jaki manzo Allah ya hau sallallahu alaihi wasallam. Kaga mu a yanzu dabba ce za a ganta makasanci ya ko, a ce mutun ya hau jaki sai aka man shi ya zube ko, to shi manzo Allah yakan hau jaki har ma ya goyo. Yanzu ko babur ba zai tuka ba saboda shi babba ne, ko in ya hau ba zai goyi kowa ba saboda yana ganin hakan kashi ne. To manzo Allah yakan hau jaki har ma ya goyo a kai sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so mai koyi mu zama masu kankan da kai, kar ka nuna cewa kai ka isa ko kai wani ne, ba a san haka. Duk wanda ya tawadu ya kankan da kai domin Allah, Allah sai ya ɗaukaka shi. Man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Duk wanda ya tawadu domin Allah, ka nuna kai ba kowa bane, ko da ku kai kowanne Allah sai ya daga darajarka. Wanda kai nuna girman kai Allah sai ya kaskantar da shi. To manzo sallam ya kowa tawabu. Al-asaniya wa 20 mas'ala ta 22 jawazul irdaf alal dabba. Jawazul irdafu alal dabba, halaccin yin goyo akan dabba. Mutum biyu su hau doki ko jaki ko raƙumi. In dai dabbar tana da ƙwari, tana da lafiyan da za ta ɗauki mutane, ya halatta a yi goyo. Gashi manzo Allah ya hau jaki ma ya yi goyo, da haka babu laifi. Matuƙan za ta iya ɗauka, amma in ba ta da ƙarfi ko ba ta da lafiya, to nan kan ba za a ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta ba. As-salisa wa 20 mas'ala ta 23 fadilatu Mu'adh bin Jabal. Wannan babi mun fahimci falalar Mu'adh bin Jabal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware shi daban, ya ba shi wani ilimi na musamman bayan ya goya shi a bayan raƙumi. Arwabi'ata wal 20 mas'ala ta 24 idami sha'ani hadhihi al mas'ala, girman sha'anin wannan mas'ala ta tauhidi. To wannan shine ƙarshen wannan babi na farko a wannan littafi, wanda da shi ne mara ya bude dan bayanin haƙƙin Allah ta'ala na kadaita shi da bauta, da kuma ne santan bauta ma waninsa ita ne shirka. Kuma wannan shi ne tsarin littafin kamar da muka ambata. Kowane babi zai bude shi da ayoyin Qur'ani, sai ya kawo hadisai, sai ya kawo masail. Haka wannan tsari littafi yake, kuma insha Allah za mu faidanta da matsaloli masu yawa a cikin wannan littafi. Allah ya taimake mu, Allah ya amfanar da mu da abin da za mu koya cikin sa, ya ba mu ikon aiki da shi, Allah ya ba mu ikon nisantan shirka tare da dukkanin nau'inta. Allah ya tabbatar da dugarkan mu a kayan tauhidi da kuma aqida ingantacciya. A nan za mu takaita sai darasi na gaba insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya adhabil akhirah. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aati nufusana taqwaha wa dhakki anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha wa aqdana. Alhamdulillah.